Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 sai kuma kilo hazubu 1,530 a matsakaicin zango. Masu saurara mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a rediyo Alpha da ke Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce da Aladan Ibrahim a yau daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na yau Juma'a 9/Maris 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya amince daga yadda tattaunawa da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya yi masa. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kori mukaddashin shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasar Jakarta Dauda Muhammad. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi alƙawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ce ke da alhakin sawa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ɗiyarsa Cuba.
Kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara aiki a jihar Plateau inda wani shugaban al'umma ya buƙaci cewa
mun ga abin da gwamnati ta yi a arewacin Najeriya, yadda an dawo da waɗanda rigima ta sa suka kaura. Ni ma ina kira da babban murya ga shugaban ƙasa wannan zuwa da ya ji wannan kuka, ya taimaka min yadda za a dawo da mutanen nan.
‘Yan mata da suka kubuta daga hannun kungiyar Boko Haram su ma sun gabatar da wata bukata ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Ko menene godonsu?
Akwai babban mutane a wajen mutanen Boko Haram nan. Ina so su ma a yi kokari a je a karbo su a sa su makaranta kamar yadda nake.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Sare, assalamu alaikum. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya amince da gayyatar tattaunawa da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya masa. Amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma kasar. Shugaba Kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba Trump ta hannun Chun In-yong, mai ba shugaban Koriya ta Kudu shawara kan harkokin tsaron kasa, wanda ya tattaki zuwa Koriya ta Arewa kwanakin baya. Chung ya bayyana wannan matakin mai dimbin tarihi da ban mamaki cikin daren na nan Alhamis agogon Washington a kofar Fadar White House. Jim kaɗan da bayyana wannan saƙon ne sai shugaba Trump ya bayyana shi a shafinsa na Twitter. Abin da ko yake cewa shi ne Kim Jong-un ya yi maganar kawar da makamin nukiliya tare da wakilin Koriya ta Kudu. Hawa kuma Koriya ta Arewa ba za ta yi gwajin makami masu linzami a wannan lokaci ba. Ba shakka an fara samun gagarumin ci gaba. Mai magana da yawun Fadar White House Sarah Sanders Huckabee ita ma ta faɗa a shafinta na Twitter cewa shugaba Trump da Kim za su gana a wani lokaci kuma a wani wurin da za a sanar nan gaba. Sai dai Sanders ta ce muna fatar ganin tabbatar da batun kawar da makaman nukiliya da Koriya ta Arewa, amma kuma tilas a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da matsin lamba a kasar. Chung ya bayyana na wani ɗan takaitaccen lokaci a kofar Fadar White House jiya Alhamis domin sanar da cewa Kim ya kosa yaɗu da shugaba Trump ba tare da ɓata lokaci ba. Har ila yau ya ce Kim ya kuduri aniyar dakatar da gwaje-gwajen nukiliya da makamai masu linzami. Chung ya ce shugaba Trump ya faɗa masa cewa yana son ganawa da shugaba Kim nan da watan Mayu. Bayan da jami'an tsaro suka umarci tsohon muƙaddashin shugaban hukumar leƙen asiri na Najeriya, Ambassador Muhammad Dauda, da ya bar gidansa na gwamnati, kwarin kuma sai ga sanarwar korarsa daga bakin aiki. Umar Faruk Musa ya nemi jin ta bakin Hajjiya Naja'atu Muhammad, mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Ko ina hankalinta ya karkata game da wannan mataki?
Wato abin yana da rikitarwa. Mutumin nan dai yana kan shugabanci, yana acting ba a tabbatar da shi ba. Shugaban ƙasa ya tashi ya sa wata sabuwar kwamiti a ƙarƙashin Baba Ganap Kingibe. Baba Ganap Kingibe yau kowa ya sani cewar ana zargin su da sama da faɗi da wasu kuɗaɗe. to sai gashi majalisa ta sa baki dan a ga mai a tantance menene gaskiyar abin nan bawan Allah nan mallam Dauda aka kira shi a matsayin wanda kudaden daga hannunsa suka fito ya fito ya ce eh gashi lokaci kaza ya ba baba gana kudi kaza lokaci kaza an ba da kudi kaza kuma ga sauran kudi fiye da dala miliyan 40 to wannan kudi sai yake ga cewar za a yi sama da fadi da su ya je ya kai kara to maimakon wai a kara masa lambar girma sai gashi aka zo aka cire shi daga gurin aka sa wanda su da kansu ɗan committee suka ce kar a bawa ashe mai gaskiya baya so a faɗa masa gaskiya bai kamata a ce muna maka kirari dai mai gaskiya baka dinka zama da marasa gaskiya ana tafka rashin gaskiya kana yadda da rashin gaskiya
ba shi ga wata kila bayane ne suka yi wa shi shugaban kasa game da ambassador Muhammad Dauda da aka cire nan rashin gaskiya
a to ai babu bayanin da za a yi masa da ya wuce shi kuma yayi mana saboda ba kasarsa bace ba kudinsa bane
a waje daya na tuntubi honorable Aminu Sani Jaji shugaban committee tsaro na majalisar wakilan tarayyar Najeriya wanda kuma committee shi ne ke gudanar da cikakken bincike akan wannan badakalar da hukumar ta NIA take fuskanta amma bai yadda yayi magana da ni dangane da wannan batun ba shina cewa yana neman ƙarin lokaci domin ya gudanar da cikakken bincike dangane da matakin da aka dauka da kuma dalilan da yasa aka dauke su
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC Prime Minister Britania Theresa May ta yi alƙawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ce ke da alhakin sawa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ɗiyarsa guba. Amma barkar mu yarda malam masallaci. Bari mu ba 'yan sanda lokaci da kuma damar gudanar da dukkan binciken da ya dace, inji Prime Minister a lokacin da take magana a gidan talabijin na ITV jiya Alhamis. Ba shakka idan ta kai na a ɗauki mataki, gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Za mu yi hakan a lokacin da ya dace, wannan kuma zai dogara ne akan irin ƙwararan hujjojin da muke da su. Sakatariyar harkokin cikin gidan Birtaniya Amber Rudd ta shaidawa majalisar dokoki cewa amfani da iskar guba mai lalata jijiyoyin jikin bil'adama babban laifi ne na ganganci a Birtaniya. Da ganganci a nan Birtaniya wannan yunkurin yin kisa ne ta muguwar hanya cikin bayanar jama'a wani jami'in 'yan sanda ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta Sky News cewa adadin mutane 21 ne suka samu rauni sakamakon shakar wannan mugun sinadarin da aka baza shi kusa da wani shagon sayar da kaya a birnin Salisbury na kudancin Birtaniya har yanzu wasu mutane uku suna asibiti wannan mutumin da a bisa dukkan alamu aka nemi a kashewa tsohon mai leƙen asiri na ƙasar Birtaniya Sergey Skripal da ɗiyarsa Yuli da wani ɗan sandan ƙasar Birtaniya Nick Bailey wanda ya ƙoƙarin taimaka musu bayan ya fahimcewa sun yanke jiki sun faɗi ba cikin hayyacinsu ba wani wanda ya ga abin da ya faru ya faɗawa wani ɗan jaridan ƙasar Birtaniya cewa Yuli Skripal ta some bakinta na kumfa kuma idanunta a buɗe amma ta kafe ya ce shi ma mahaifin nata ya sandare hannuwansa ba su iya motsi idanunsa na kallo wuri-wuri ba ya motsi kamar matacce shi dai Skripal da ɗiyarsa har yanzu zuwa yammacin jiya Alhamis ba su cikin hayyacinsu
Ladan Ibrahim a yawa ya karanto labaran duniya To bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Plateau Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ke ziyara aiki ga wakilinmu Zainab Babaje
Shugaba Buhari ya fara ne da yabawa gwamnatin jihar Plateau kan nasarori da ta cimma a bangaren shimfiɗa hanyoyi da farfado da wasu kamfanonin da a da suka durkushe
Let me express the federal government's commitment to support and assist the peace-building agency.
Shugaban kasar ya ce barin bayyana goyon bayan gwamnatin tarayya wajen tallafawa hukumar inganta zaman lafiya kan hangen nesanta wajen dakile matsalolin tsaro da shimfiɗa ginshikin zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasa baki ɗaya. Gwamnan jihar Plateau Simon Bakulalon ya yi ƙarin haske kan wannan shiri na tabbatar da zaman lafiya.
Mun samu zaman lafiya. Mun ce wannan zaman lafiya ba dai kullum ne za mu dinga kira masu tsaro su zo su taimake mu zaman lafiya ba. Plateau ne tana cikin wanda guda ɗaya wanda ta ce ba kullum za dinga kira jama'in tsaro ba. Mun sa hukumar inganta tsaro wanda ba ruwanta da siyasa ba ruwanta da komi kuma mu ne kadai muka kafa ta da doka wanda ko mun bar gwamnati suna nan. aikin su shine duk inda suke nema ana neman tashi hankali su ne za su je wurin je su yi amfani su dawo mana da rahota wanda za a kira masu tsaro. So ina so ya bude domin in yayi kyau duk wanda suna da rashin zaman lafiya jihohin su su zo su koya daga plateau.
Ganin irin gudunmawar da shugabannin addinai ke da shi wajen inganta zamantakewar al'umma, shugaban kungiyar mabiya addinin Krista Reshen jihar Plateau Reverend Soja Bewaran da wakilin kungiyar Jama'atu Nasirul Islam a jihar Plateau Sheikh Abdul Aziz Yusuf sun yi tsokaci.
Gaskiya a matsayin church mun gode saboda wannan mataki da gwamnati na Plateau State ya dauka na kawo salama a jihar Plateau. Mun gaji da bisan mutane, son mu ne mutane su zama tare, su tudani a tare, musulmai da Krista duka.
Allah ya bari mu cikin zaman lafiya, ya rinka jin labarin zaman lafiya. Muna roƙon Allah ta rizoma bikin ababa da shekaru yake alwashi, Allah ya kashe shi, Allah ya kawo zaman lafiya.
Shi ko mamba mai wakiltar Riyam da Barikin Ladi a Majalisar Wakilan Najeriya Estefanus Gang yace suna roƙon gwamnatin tarayya ne da ta maida waɗanda rikici ya daidaita mahallansu.
Mun ga abin da gwamnati ta yi a arewacin Najeriya yadda an dawo da waɗanda rigima ta sa suka kaura. Ni ma ina kira da babban murya ga shugaban kasa wannan zuwa da ya ji wannan kuka ya taimaka min yadda za a dawo da mutanen nan su gina masu gudansu su kuma dawo gidajensu don a ci gaba da zaman lafiya.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda shi ma ya zo jihar Plateau don nuna goyon bayansa yace gwamnatin su ta taka rawar gani.
Maganan tsaro, maganan tattalin arzikin ƙasa, maganan cin hanci da rashawa, waɗannan kadai in mutum ya dubi yanda gwamnatin ta samu nasarori a kansu ya ishi kowa.
A yau Juma'a ne shugaban kasar zai kaddamar da taraktoci 400 da gwamnatin jihar Plateau ta sayo don rarrabawa manoma ta yadda za su inganta ayyukan noma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ku yarda da ƴan uwa banda kushi ko zagin wani. Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku daina bakin cikin juna Allah ke magani.
Yayin da kungiyoyin mata da ƴan gwagwarmaya suka shafe ranar mata ta duniya wajen jan hankalin al'umma kan kalubale da mata ke fuskanta a nan Amurka, ƴan majalisar dokokin ƙasa mata ƙarƙashin jagorancin ƴar majalisar wakilai mai wakiltar jihar Florida Frederica Wilson sun yi wani zaman tattaunawa na musamman domin nazari da musayar miyau kan ci gaba ko akasin haka da aka samu a yaƙi da kungiyar Boko Haram a Najeriya. Kungiyar da ke da alhakin sace ɗaruruwan mutane da suka hada da mata da ƙananan yara, ƴan majalisar sun karɓi bakuncin waɗansu ƴan mata biyu da za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro da kungiyar ta sace a garin Bama ta kuma aurar da su da ƙarfi da yaji. A cikin dogon bayanin wahalar da suka sha a hannun kungiyar Boko Haram, ɗaya daga cikin ƴan matan wadda aka sace ta tana da shekaru 14. Ta bayyana lokacin da suka fara yunkurin gudu.
Muna kan zuwa sai mun haɗu da su akan hanya. Sun ce mana ina za ku je. A za mu duba wani abu ne, a ba za ku je ba. An komar da mu still a wajen. An je an yi mana dukan siya a wajen. A lokacin ko zama ba ma iya yi saboda sabon dukan da aka yi mana. Daga nan sai wani baya ɗan kwanakin lokaci mun samu sauki. Daga nan sai mun gudu mun bar dajin.
‘Yan matan sun kuma yi kira da a taimaka wa sauran waɗanda ƙungiyar ta sace a kuma ba su damar karatu kamar yadda suka samu tare da tallafin wata ƙungiya da ke yaƙi da aure da ‘ya’ya mata suna ƙanana da ake kira Too Young to Wed.
Akwai dubban mutane a wajen mutanen Boko Haram nan. Ina so su ma a je a yi kokari a je a karɓo su a sa a cikin makaranta kamar yadda nake.
Jagorar wannan taron ‘yar majalisa Frederica Wilson ta bayyana cewa kamfen da take jagoranta a Majalisar Dokokin Amurka da yin tsagin daka sai an dawo da ‘yan matan da aka sace, kamfen ne na neman a saki dukkan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke riƙe da su ba ‘yan matan ci bokka ɗaya ba.
When we traveled to Nigeria and we came back with the message, bring back our girls, and even the three times that we went to Nigeria.
Ta ce lokacin da muka je Nigeria muka dawo, saƙon da muka dawo da shi shine a sakar mana ‘yan matanmu. Haka kuma dukkan lokutan na uku da muka je Najeriya, abin da muke jaddadawa shine wannan kira na a dawo mana da dukkan ‘yan matan da aka sace a Najeriya.
Mun sani akwai ƴan mata da yawa da aka sace banda ƴan matan Chibok. Sai dai ƴan matan Chibok sun zama alama ce ta irin yadda kungiyar take cin karanta ba babbaka a Najeriya da kuma tauye haƙin al'umma. Yanzu kuma da aka ƙara sace waɗansu ƴan mata 110 ko kuma fin haka, za mu sake ƙara jaddada kiran mu ga shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara azama na shawo kan wannan kungiya. ‘Yan majalisa mata da suka halarci wannan zaman sun yi jawabai tare da ƙara jaddada niyyarsu ta jajircewa sai gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗin da take kashewa wajen tallafawa ayyukan jin ƙai a ƙasashen waje domin waɗanda suke fuskantar ƙalubalen rayuwa kamar ‘yan matan da ƙungiyar Boko Haram ke sacewa da kuma ‘yan gudun hijira na cikin gida su iya samun taimako.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ‘yan mata. Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ‘yan mata.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe 12 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba. Yayin da kungiyoyin mata da ‘yan gwagwarmaya suka shafe
lafiya uwar jiki, babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Na lafiya Hajiya.
To likita, makonni biyu da suka shige ka amsa tambayar Malama Maryam Aminu Kano Maida. To Malama Maryam ta sake wata tambaya.
To
ta ce akwai hanyoyin da za a bi wajen kare yara daga kamuwa da cututtuka a lokacin da suke haƙori.
To ba wani abin da za a yi, sai dai kawai a lura a yanda a ɗanyi ɗan tsaftace wurare, amma ba wani abin da za a yi. Yawanci ai wannan yanda yara suke girma haka, yawanci ai lokacin jikin suke samu abubuwan da ke
kuma ka san galibi yaro ko me ya rarama baki yake kaiwa. Kuma ka san akwai wasu yaran idan akan ce wai idan suna haƙori ɗin wai suna zawo, kuma haƙori ba yi da alaƙa da zawo.
Ba yi da alaƙa da zawo, ba shi da shi. To amma kin san ko a nan ƙasashen yanzu nan ma kin san da yawanci kamar iyaye suka yi ta tsaftace komai, yanzu akan ce yaro ma yawan abu ya sa a baki ba komai kada ka damu, domin wannan shi ke sa yake ƙara abubuwan da ke kare shi nan gaba a rayuwa.
To
yanzu ma abin malamin ilimin kimiyya abin da suke cewa kenan.
A likita, kawai wasu su ji an ce ko me yaro ya rarama ya kai baki ka kyale shi ya je rarama.
To ba kasa ba, kamar yanda kin san kamar nan kasashen ko ba a gida mai tsafta ne ya taba sai a wanke a yi komai, saboda haka amma bai kamata ko wani lokaci dai a tsaftace wurin da yara suke ajiya.
To
a tsaftace.
A dokar kawai wani ya je ya abin da zai mai illa.
To ba haka nake nufi ba.
To gara kai musu gwari gwari.
Haka nake nufi ba. Ya kamata komai yaro zai ci ko ya taba a tabbata wurin na da tsafta.
To
ya tsaftace wuraren domin shi ma wannan yakan kare su Hajiya.
To Allah ya sa dace. To shi kuma Malam Ruwana Sa'idu da Aisha Alhaji Lawali.
To
suka ce wai akwai wai da gaske ne akwai maza waɗanda ba ruwansu ba su sha'awar mata.
Akwai waɗansu akwai yadda Allah ya halitta, kin san kamar namiji akwai waɗansu abubuwan ƙwayan halitta yadda suke da shi a jikinsu. To akwai waɗansu matashi wannan ƙwayan halittan ba shi da yawa yadda ba su sha'awar mata. Ba su damu ba yadda ƙwayan halitta yake, domin akwai wani ƙwayan halitta da ke cikin kowane namiji. To ya kamata kimanshinsu ya kai wani wuri haka yadda yake a jikin wannan namiji ɗin. To waɗansu in ba shi da yawa to za a ga ba su sha'awar na mata.
Saboda haka ko aure ba za su yi ba ma.
Waɗansu ba za su yi aure ba. To irin wannan akwai wannan shi irin ƙwayan halitta, in dai aka gane in ana su za a iya taimakon za a iya ba su wannan ƙwayan halitta. To in aka ba su zai iya taimakon su.
Amma akwai likita takamamme ne da za su gani?
Akwai likitocin da ake kiransu urologists ya kamata su gani.
To A saboda haka da kila dai hanyar da za a bi kila a gane shine kawai an ga yaro ya zama saurayi bai damu da mata ba kila yana da wannan matsalar kenan.
Eh kuma yana wannan da wannan irin matsalar. Kuma akwai kuma su yaran yanda azzakarin su wani lokaci yanda Allah ya halice shi za ka ko ya tankware ko na abu sai ga kuna suna kunya ko suna tsoro.
To ai wannan daban ne da wannan da kwayan halittar wa'annan san ma ba su sha'awar mata.
Eh to wannan kwayan halittar ne kawai dake jikin su saboda haka inda ya ga yaro bai a kai shi wurin likita ana gwaje ana iya gwadawa yanzu nan.
To
aka ga bai sha'awar yan mata an
wato kamar ya kai munzanin ya balaga da ya kamata a ce yana wannan abubuwan amma sai aka ga bai damu da mace ba to tana yiwa yana da wannan
kwayan halittar ba shi da yawa a jikin sa. To wadansu akan haife su kuma wannan halitta ne to amma in aka kai wurin sauran likita akwai ma wannan ana iya ba su wannan zai taimake su kware da gaske.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To Malam Husaini Abba shi kuma yayi tambaya ne.
To
akan cewa wani dalili ne ke kawo yawan yin fitsari a lokacin sanyi ne?
To abin da ke sa mutum ke fitsari da yawa a lokacin sanyi shine kin san yawanci kamar lokacin zafi muna zufa. To in kana zufa din nan to zufan nan shike fitar da ruwa daga jikinka da yawa. To lokacin sanyi kinsu mutum bai zufa.
To sai mu mu ka haka sai
kai da yashi ke sa mutum ke fitsari da yawa ai.
To
eh.
To ya kuma ce da kuma karancin yawan shan ruwa duk a lokacin sanyi.
Eh, indai ba kuma shan ruwa da yawa, duk waɗannan rashin shan ruwa da yawa da rashin zufa duk waɗannan kan sa mutum yana shan ruwa da yawa to wanne kan sa yakan sa mutum ya dinga fitsari da yawa. To in baka shan ruwa da yawa to ba za ki fitsarin da yawa ba.
A likita akwai mutanen da lokacin sanyi ne suka fi shan ruwa.
Eh to in kana lokacin sanyi kuma lokacin sanyi kin san lokacin sanyi kuma jikin mutum na abinda ake cewa ruwan na fita da yawa a jikin mutum wani lokacin sanyi saboda dole ka sha ruwa wani lokaci.
To kamar shi yanda ya ce din akwai wanda kila lokacin sanyin ba su shan ruwa da yawa amma akwai masu shan ruwa da yawa.
Eh akwai masu shan ruwa da yawa eh akwai masu wannan hajiya eh.
To a saboda haka dai ba matsala ba kamar
yadda kake. Ba matsala bane hajiya.
To ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi. Sai kuma wannan wasika daga wajen Malam Rilwanu Sa'idu.
To
yace wai shan magani ba tare da rashin lafiya ba da wasu ke yi yana da wata illa ne?
Indai baka da wani ciwo bai kamata ka sha magani ba. Ai kowane magani ko da yake yana taimakawa ma dan adam yana da illarsa.
To me zai faru idan mutum haka kawai lafiyar shi kalau ya je ta shan magani?
To kamar mutum na shan kamar irin ko Panadol ko kafin mu ce Panadol
ko Paracetamol
din nasu. To indai kana shan shi haka kawai ba ka da wani rashin lafiya shi ma wannan magani in ka sha shi da yawa akwai wani kiman da in ya wuce yana bata hantar mutum.
Subhanallah.
Saboda haka bai kamata ka sha maganin inda ba ka da rashin lafiya. To in kuma irin su kafinal ne kake sha da yawa to akwai ɗansu in yayi yawa ma yana iya sa cikin mutum ya soma jini.
To
eh saboda haka dole mutum ya hankali inda ba ka da wani rashin lafiya kada ka sha magani kawai haka.
To me yasa mutum lafiyar shi kalau zai je yana shan magani?
Eh wannan ba shi da amfani kwarai hajjia ba shi da amfani domin wannan sai ka kawo ma kanka wani abu ma daban.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To ga wata tambaya amma ba suna.
To
wai shin me ke kawo tambi ne ga maza ko katan ciki? Hakan na da nasaba da rashin motsa jiki ko kuma cin abinci masu gina jiki daidai da dai sauransu? To da farko me ke kawo katan ciki ga maza?
Da abin da ke kawo katan ciki na farko hajiya musamman mutum ya so manyanta. To in ga rashin motsa jiki
to
zama wuri daya kuma in mutum ya so manyanta kin san musamman a maza
eh
akwai wani kwayan halitta na maza ne kawai to in mutum na manyanta wannan yakan ragu
to
in ya so ma raguwa mutum bai iya narkar da abinci yanda ya kamata kuma mutum bai yana motsa jikin kuma mutum na cin abinci da yawa kuma abinci irin kin san wani lokaci mutum ya zauna ya ta cin tuwo ba motsa jiki ba komai to duk waɗannan suka haɗu suka sa mutum ya so ma katon ciki.
To amma idan mutum yana kamar yadda ta ce to akwai nasaba kenan da irin abincin da mutum yake ci.
Eh akwai nasaba da irin abincin da mutum ke ci.
To amma halitta ce a likita ko?
To akwai wadansu kuma sun da kawai Allah halitta ne suna da jiki haka.
To wannan kuma batu da kai akwai wasu mazan da ai ba su maƙi ban.
eh akwai dan su da ba su da kiban kawai akwai dan halitta ne saboda haka shi yasa kuma abincin da kake ci indai kana ci indai kai mai jikinka kai irin wanda Allah ya halice kai mai jiki ne to ya kamata ka lura da abin da kake ci
ko kuma ka rinka motsa jiki
eh ko kuma ka rinka motsa jiki in ma ka je kaman ka wurin kantuna ne ka aje motanka daga nisa ko kuma kowanne yamma ka dan taka a unguwan ka dan taka ka zagaya duk wannan na taimakawa
amma mutum baya son ya fito waje likita ko a cikin gidanka ai sai kai ta safa da Marwa ko
eh sai kai ta safa da Marwa ko ma cikin ɗakin ka zaka yi ta yi eh mutane na haka
to Allah ya sa
ne kai ta yi to in kana wannan to za ga abin zai rage jikin zai ragu
to Allah ya kyauta
amin amin
to malam Bala na yashi a can unguwar yashi Lakwaja
to
shi kuma yace da Allah me ke kawo ciwon mantuwan nan da ake kira dementia ne ko
dementia eh to wannan dementia yawanci muka so manyanta
to
akwai wadansu mutane wanda yakan same su yawanci za ka kawo suna manta wannan yanda Allah ya halice wadansu ne wadansu wannan abin na samun su sosai
ana gado
eh ana gado indai kana da yan uwa ko kakanninka ko iyayenka suna da wannan to kana iya samun sa to kuma wadansu mutanen wannan abu yakan faru ko wani abu wani hatsari suka yi da suka bugi kansu ko wani abu ya samu kwakwalwar su to wannan shi ma yana iya faruwa a gare su
to
sai su rinka mantuwa
akwai magani
har yanzu dai ba magani akwai maganin da ke rage tsananin sa amma har yanzu ba maganin da ke warkar da shi kaman ma kwanan nan akwai magani da ake amfani da shi na kaman sukari yanzu ana bincike aka ce kila zai iya taimaka mutane masu dementia din nan to duk dementia din to ai wannan kuma ikon Allah ne ba wanda sai dai kawai Allah
wato kuma sai mutun ya fara manyanta ne yake fama da wannan matsala
yawanci sai mutun ya so manyanta
to Allah ya so
wake amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga kuma Ladan Ibrahim Ayawa da tashi muhimman kanin labarai
Labarin lalatin da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da yi da fitacciyar yar fina-finan batsa Stormy Daniel labari ne da kafofin yaɗa labarai a Washington suka ta yi makonni da dama da ajinsa da ya da yin magana a kai. Tun dadewa, lawyer shugaba Trump Michael Cohen ya amince cewa ba shakka sun biya ita Daniel wadda sunanta na asali Stephanie Clifford kudi wuri na gugan wuri har dala 130 da niyyar ta yi shiru da wannan batu na zargin cewa Trump ya yi hulɗa da ita wato ya neme ta. An yi hakan ne kuwa tun kafin a yi zaben shekarar 2016. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi alkawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ce take da alhakin sa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ɗiyarsa guba. Amma bari kar mu yi rigamalin masallaci, bari mu ba 'yan sanda lokaci da kuma damar gudanar da dukkan binciken da ya dace, in ji Prime Minister a lokacin da take magana da gidan talabijin na ITV a jiya Alhamis. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya amince da gayyatar tattaunawa da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya masa, amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma kasar. Shugaba Kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba Trump ta hannun Chun In-yong mai ba shugaban Koriya ta Kudu shawara kan harkokin tsaron kasa wanda ya yi tattaki zuwa Koriya ta Arewa kwanakin baya. Chung ya bayyana wannan mataki mai dimbin tarihi da ban mamaki cikin daren nanan Alhamis agogon Washington a kofar fadar White House. Jim kadan da bayyana sakon ne sai shugaba Trump ya bayyana shi a shafinsa na Twitter. Abinda ko yake cewa shine Kim Jong-un ya yi magana kawar da makaman nukiliya tare da wakilin Koriya ta Kudu, hawa kuma Koriya ta Arewa ba za ta yi gwajin makamai masu linzami ba a wani lokaci. Ba shakka an fara samun gagarumin ci gaba. Magana da yawan fadar White House Sarah Sanders Huckabee ita ma ta faɗa a shafinta na Twitter cewa shugaba Trump da Kim za su gana a wani lokaci kuma a wani wurin da za a sanar nan gaba ba da jimawa ba. Bayan da jami'an tsaro suka umarci tsohon muƙaddashin shugaban hukumar leƙen asiri na Najeriya Ambassador Muhammad Dauda Bargida kawai sai kuma gashi an kore shi bakin aiki.
yawancin labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hakki ciki har da shirin kallabi na Maryam Dauda. Kamar kullum za ku iya sauraron dukan waɗannan shirye-shirye a shafinmu na internet voahausa.com. A madadin Ladan da Malam Sidi da kuma injiniyanmu Jim Alheri ke muku fata alheri.